Rahoton da ofishin kula da basun suka ya fitar na kwata na hudu na shekara 2022 ya ce jumlar bashin da ake bin Najeriya a wannan lokaci ya haura naira trillion 46.2 daga cikin jumlar bashin cikin gida da ya kai naira trillion 27.5 yayin da bashi na waje ya kai naira trillion 18.7 wato kwatankwacin dalar Amurka biliyan 41.6 ya zuwa watan Disamba na bara. Idan akai jumla za a ga kudin sun haura naira trillion 80. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi nazarin cewa
wannan basussuka da suka taru makasan cikin shekara 10 wanda sun fita azzara ne a cikin shekaru 8 da suka wuce saboda kasafin kudin da ake a kasan yana da fadi sosan gaske wanda har a 2022 nan da kuma 2023 ya kai kusan trillion 20 na kasafin kudi wanda kuma gibin sa yana da yawa kuma sai an nemo kudade da dama sannan a aiwatar da shi haka kuma akwai dalilai da yasa kaman jahohi da dama a cikin kasar an bude musu kofofi da suka samu kudade daga kasashen waje domin ayyatar da wasu ayyuka wanda har ta kai ga kusan kashi 95 a cewar babban bankin duniya shine kusan abin da kudaden da aka samar a kasar ake biyan basussuka da su. To kin ga irin wannan yanayi dole ne na farko duk a dakatar da bashin da karbo shi sannan kuma a samar da tsari wanda za a duba basussukan da kuma abin da basussukan suke tattalin arzikin kasan kamar misali idan kika dauki bashin da aka karbo daga kasan China wanda aka yi aikin layin dogo ko kuma layin jirgi tsakanin Kaduna zuwa Abuja wanda baya aiki wanda kin ga waɗannan abubuwa ya kamata duk suna aiki suna samar da sababbin kudade. To kuma in an bi diddigi zaki iska cewa da dama daga cikin waɗannan basussukan abin da ake kokari domin a samar da shi tattalin arzikin kasar ko dai an samar baya aiki ko kuma ba a samar yanda ya kamata ba saboda haka dole sabuwar gwamnati abin da za ta yi shine ta tsaya ta duba basussukan datsan-datsan sannan kuma a tsaye da karbo basussukan bayan an tsayar da su sannan kuma gwamnati ta duba sababbin hanyoyin samu sababbin kudade bayan ta samu sababbin kudade kuma ta bude bangaren da za a samu haraji amma ba masu yawa ba waɗannan za su taimaki tattalin arzikin ƙasa.
Amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana ne ganin abu ne mai wuya a ce ba za a ci bashi ba gaba ɗaya.
Farko ya kamata mu fahimci cewa bashi hanji ne yana cikin kowannen mu. Ana bin ki bashi, ana bina bashi, ana bin wa'incan bashi. Kasashen duniya baki daya, kasar Amerika ne, kasar Britaniya ne, kasar Jamus ce, kasar Afirka ta kudu ne, kasar Sin ne wato China, kowane kasashe kuma kowace kasa ana bin ta bashi. Saboda haka don ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu bane, ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare bane dan mun je mun ci bashi. Asali ma kama ne mu bashin ka samu a baka shi kanshi wata daraja ne, wani mukami ne, don wani zai nemi bashin ya rasa. Mu fahimci wannan gundarin bayani. A kodayon lokaci aka yi maganan bashi, jami'ai na gwamnatin tarayyar Najeriya kan yi bayanan cewa matsalolin Najeriya ba bashi ba ne. Ai bashin da muka ci in aka dangana shi da ƙarfin arzikinmu bai wuce kashi 27 zuwa 30 da wani abu ba na ƙarfin arzikinmu, wato abinda muka kira a turanci gross domestic product, wato ƙarfin tattalin arzikin Najeriya a kowace shekara da akan duba. To amma masana tattalin arziki sukan ƙara duba wasu alƙaluman ƙididdiga. Farko in ka dubi ƙarfin arzikin Najeriya, ka dubi bashin da ta ci, sai ka ce akwai hanyoyi kuma daman da Najeriya za ta ƙara cin bashin. To amma shi wanda ya ci bashi zai so ya biya, ta ina za ka biya bashin da ka ci? Hanyoyi biyu ne ko uku akan biya bashi. Farko za ka yi amfani da bashin ne ka sarrafa wasu ababe, ka sayar don ka samu, in ka sai da abin da ka sarrafa ka biya bashin. A ƙasar Najeriya da yake ƙasa ce wanda takan ci bashi ko ta gyara asibitoci ko ta gyara makarantu ko hanyoyin jiragen ƙasa ko jiragen sama, waɗannan ababe da ake ba lalai bane su tara kuɗin da za a iya biyan bashin. Saboda haka kuɗin Najeriya da take karɓa na shiga kaman haraji da ake karba a hannun kamfanoni, kaman haraji da muke biya in mun buga waya, waɗannan harajin da ake tarawa su ne ake amfani da su a biya bashi.
Sai dai ga wani ɗan ƙasa kuma ɗan siyasa mai nazariya al'amuran yau da kullum, Anas Abdullahi Kaura daga jihar Zamfara, cewa yayi
karda ta yi amfani da wannan dama ta dora daga inda an ka tsaya, ta bi matakai da dokoki na kokarin ta biya wannan bashi da ake biya, ba ta koma ta dora ta ciyo ba, domin in ta ce ta koma ta dora ta ciyo bashi daga inda an ka tsaya, to tsakani da Allah ƙasar nan za ta shiga cikin wani mawuyacin hali da al'umma za su shiga cikin wata damuwa ta daban, sannan kuma Najeriya za ta durƙushe. So kira na ga gwamnati mai zuwa da ta diba Allah, ta diba ƴaƴan Najeriya, mutanen Najeriya, dan Allah ta yi musu adalci, kar ta dora da inda an ka tsaya domin wannan bashi yayi yawa tsakani da Allah.
Kamar yadda manazarta kan tattalin arziki suka yi ittifaki, dole ne gwamnati ta sa ido wajen samar da kuɗaɗen shiga ta hanyar tattauna bashi da ake bi a yanzu, kuma a sake fasalin biyan bashin don ba da sararin numfashi ko za a ci gaba da samarwa al'umma da ababen more rayuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.